kamar yadda kuwa za mu tare da malam azumi guda biyu Ashura da Tasuwa, wanda hakan bai samu ba saboda rashin lafiya da Allah ya jarabe shi da shi, wanda bai samu zuwa makazi sai yau, wanda kuma insha Allah yau maudu'in zai yi akan uwa ta gari ko uwa ta gari. Don haka sai a shirya a saurara a ji. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki mana a kan abin da zai gabatar, kuma Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Bismillahir rahmanir rahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهكا يموانا تندك كن معلمين دكم يموانا تالبي إنا يمكو كيسوة الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddara wasa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan a safiya ta talata. Yau muna 11 ga watan Al-Muharram, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1444, wanda yake daidai da 9 shekara ta 2022 miladiya. Kamar yadda malam mai gabatarwa ya gabatar, a mun sa lokaci ba yau ba domin mu zo mu gabatar da karatu akan abin da ya shafi wato azumin Tasu'a da kuma Ashura. To amma kuma cikin kaddarawar Allah subhanahu wata'ala, ranar da aka sa za a yi karatun sai na wayi gari cikin wani irin yanayi, kuma wannan ya faru ne saboda wa mata sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Duk yadda muka so mu yi, in Allah bai so ba, hakan baya taɓa yiwuwa. Da haka a hakan ma mun gode ma Allah, kuma muna roƙonsa ya ƙara mana daga falalansa, muna roƙonsa kuma ya ƙara mana lafiya mai albarka. Allah maɗaukakin sarki ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu. Allah ya haɗa mu da alkhairin duniya da lahira, ya kare mu daga sharrin duniya da lahira. To sakamakon cewa a koyaushe kowane yanayi yana da abin da ake wato tunatarwa a kan shi, sai nake ganin kamar tun da an riga an yi Tasu'a da Ashura ta wuce, mu ce za mu yi magana a kan Tasu'a da Ashura kamar ya zama mai da hannun agogo baya. Wannan ya sa na ga tun da taron mata ne, kuma zan iya cewa kashi 90 cikin 100 in ma ba 100 ba duka iyaye ne. Wannan shi ya sa na ɗauki maudu'i da na masa take da manhiyal ummu saliha, ma'ana wace ce uwa ta gari, wace ce uwa ta gari. Kowace mace tana iya zama uwa, kowace mace tana iya haihuwa, kowace mace tana iya tara zuriya a gabanta, tana iya tara ƴaƴa a gabanta. Amma ina gizon yake saka shine a cikin iyayen waɗanda Allah ya azurta su da haihuwa, wace ce take da siffofin uwa ta gari? Wace ce ta zama uwa kamar yadda musulunci ya umarce ta zama haka? Wace ce take zama nagartacciyar uwa? Wace ce take zama uwa wacce za a iya buga misali da ita a cikin al'umma? Wace ce za ta zama uwa, uwa wacce Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi alfahari da ita da ƴaƴanta a ranar tashin alkiyama? Abin tambayan shine, cikin ƴaƴanki biyar, bakwai, goma da kika haifa, ki fara tambayan kanki tukunna, ke a matsayinki na uwarsu guda nawa nake alfahari da su a matsayinki na uwa, cewa waɗannan ƴaƴana ne? Nawa ne ke kike ji a jikinki cewa ina alfahari da kasancewarsu ƴaƴana? To ashe kenan za ki gane cewa a matsayinki na uwa, idan ƴaƴan da kika haifa ke baki alfahari da su, ashe Annabi ma ba zai alfahari da su ba. Tunda ya zama ke uwan da suka fito daga tsatsanki, kika sha wahalar ɗaukan ciki wata tara ko sama da haka, kika zo kika sha wahalar naƙuda, kika sha wahalar raino, yau in an ce wani ɗanki ne ko wacce ƴarki ce, kina jin wata naƙasa ta, wato kina jin an jingina wata naƙasa zuwa gare ki, saboda kina ganin wannan ɗan bai kamata ya zama ɗanki ba, wannan ƴar bai kamata ta zama ƴarki ba. Ina ga kuma da Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. A matsayinki na uwa, kasantuwar kin haihu, kin tara ƴaƴa ko maza ko mata ko gauraye duka, ba anan abin ya tsaya ba. Lokacin da Allah ya azulta ki da ƴaƴa, sanda Allah ya azulta ki da zuriya, ya kamata ki sani, yau idan aka ce ke budurwa ce, kin yi aure, kin yi zama sabuwar amarya, to daga lokacin da Allah ya fara baki haihuwa kika samu ɗaya, to ya kamata ki gane cewa yanzu kin shiga wani ajin jaraba wanda da baki a cikin sa. Kin shiga wani ajin jaraba wanda da baki cikin wannan ajin. Yanzu abin da ya rage shine, yaya zaki ki ci wannan jarabawar? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana faɗin cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Manzo Allah yana cewa dukkaninku ababen kiwo ne, kowa a cikin ku da kuka ganshi, kowa Allah ya bashi wani abinda zai kula da shi a matsayin kiwo. Sannan kuma ranar tashin alkiyama za a tsaida kowa a tambaye shi akan kiwon da Allah ya bashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Shugaba, jagora, a ko'ina yake makiyayi ne shi, sannan kuma Allah zai tambaye shi akan kiwon da ya bashi a ranar tashin alkiyama. Sannan yace, war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Magidanci mai kiwo ne akan iyalan gidansa, matansa da ƴaƴansa. Sannan kuma ranar alkiyama Allah zai tsaida shi ya tambaye shi akan kiwon da Allah ya bashi. Sannan sai yace, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Yace mace, matar aure, mai kiwo ce akan fi baiti zawjiha, a cikin gidan mijinta, duk wani abin da ke da alaka da gidan mijinta, to Allah ya bata kiwon wannan abin. Sannan wa waladihi, da ƴaƴan mijinta. Ku fahimci wani abu anan, da a ce wa waladiha ba, Annabi bai ce ƴaƴanta ba, sai yace me, ƴaƴan mijinta, wanda ya nuna cewa da ƴaƴanta da ƴaƴan ƴar uwarta dukan su kiwo ne akan ta. In ta ga cewa wani ɗan kishiyarta, ko kuma kalmar amfani da kalmar kishiya, wani ɗan ƴar uwarta ya kama hanyar da bai dace ba, tana da daman ta yi masa faɗa, ta yi masa nasiha, sai ta ja baki ta yi shiru, sai ta ga cewa tunda ƴaƴana sun zama alaran momi, ƴaƴana sun zama mutanen kirki, wai ce in sun ga dama su lalace, to ta sani cewa ba za ta tsira ba. to in ya zama cewa ƴaƴan mijinta da ba ita ta haife su ba sun lalace tana gani ta zuba ido an kai ta wuta ina kuma ga ƴaƴan da ta haifa da cikin ta to anan zamu gane duk sanda aka ce an baka kiwo aka ce an baki kiwo ko kiwon dabbobi ne to abu guda biyu ake bukata na farko shine ki kame abin da aka baki kiwo aka baki kiwon sa kar ya cutar da wani sannan na biyu shi kuma ki kokarin tsare shi kar wani ya cutar da shi wannan shine kin kiyaye kiwo kenan kar abin da aka baki kiwo ya shiga haƙin wani kar wani kuma ka shiga haƙin sa da haka a matsayin ki na uwa Allah ya baki kiwo waɗannan ƴaƴan da suke zube a gaban ki Allah ya baki kiwon su ne ita uwa ita ce babban makaranta ga ƴaƴanta malamai suna cewa al'ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta shu'aban tayyibal a'raqi ita uwa makaranta ce idan aka gyara uwa ta gyaru ta zama nagartacciya to an gyara kamar an gyara wata kabila ce mai kyawun tsatsu idan uwa guda ɗaya ta gyaru to al'umma ce ta gyaru idan uwa ɗaya ta lalace to al'umma ce ta lalace yau idan za a samu gida da mata hudu a gidan a ce wancan uwar ta zama ta gari wancan ta zama ta gari wancan ta zama ta gari ta daure duka sun daure ƴaƴansu akan tarbiyya nagartacciyar tarbiyya an samu irin wannan a nan gidan an samu a can gidan an samu a can gidan lokaci guda ɗaya za ku ga unguwar ta tashi ta zama nagartacciyar unguwa a haka kuma za ku ga al'umma ta yi me al'umma ta gyaru ta zama nagartacciyar al'umma saboda haka ita uwa malamai suke cewa ita uwa hiya man taqumi bi ta'limi auladiha al-qayyimi والمبادئ التي يتبعها في حياته ita uwa ita ce wacce take fara tarbiyyantar da ƴaƴanta ita ke fara karantar da ƴaƴanta sannan ƴaƴanta suna ganin ta a matsayin mafi girman abun koyi da za su yi koyi a cikin rayuwarsu duk abinda da ya taso ya samu ana yi a gidansu koda a ce daga baya ya canza an canza shi to zaka samu sai ya dauki tsawon shekaru kafin a iya canza shi daga abin da ya taso ya samu ana yi a cikin gidansu da wahala sannan uwa waya ta'assaruna biha kaseera ƴaƴa suna tasirantuwa da uwa da yawa mafi yawa sama da yanda suke tasirantuwa da wani ko da mahaifinsu ne saboda haka suna tasirantuwa da ita fil marahimil umriyatil mubakkira a tafiyan shekarunsu na farko-farko lokacin da ɗa aka haife shi tun yana jariri yake fara tasirantuwa da uwarsa tun bai san komai ba idan yana kwance yana kuka idan wata ta ɗauke shi wacce ba uwarsa ba zai fasa kukan ba amma lokacin da uwarsa ta ɗauke shi daga jin ɗumin jikinta sai ya shi saboda tun a wancan lokacin ana nuna miki cewa tun a wannan lokacin wato akwai kyakkyawar alaka tsakaninki da kuma ɗan da kika haifa lokacin da wata zaka zo ta ɗauke shi yana kuka ta yi ta lallashinsa ta yi ta rainonsa ta yi ta ƙoƙarin yadda za ta yi ta lallashe shi ya yi shiru sai ta ga kamar ma ƙara mai murtsininsa ake ya ƙara kuka amma lokacin da aka miƙa shi hannun mahaifiyarsa lokacin da aka danka shi hannun mamarsa ta lungume shi a jikinta sai a ji kukan tsit kamar an yi ruwa an ɗauke saboda mai tun lokacin ya fara tasirantuwa da ita da haka har ya kai ga lokacin da mutum na farko da yake iya ganewa ya gane fuskan shi a duniya ita ce fuskar mahaifiyarsa wannan shi ne abu na farko da yake fara ganewa kafin ya gane waye babansa ya gane wace ce mahaifiyarsa yana ƙarami mahaifinsa na iya ɗaukansa ya tsala masa ihu ya masa kuka in ya je hannun mahaifiya kuma ya yi shiru nawa ne ake samun yara da suke da ƙyuya a ga suna ƙananu har ma ubansa yana ƙyuya amma ba ya yi ma uwa ba ya yi wa mahaifiyarsa saboda ya tasirantu da ita tun yana ɗan ƙarami da haka tun farko da haka idan suka yi wannan tasirantuwan
sai yace fa yaqumu bi taqlidiha fi aghlabi tasarifiha tasarifat tasarifatiha sai zama sun taso ne suna ne suna kwaikwayen mahaifiyansu a mafi yawan yanayin da take juya rayuwarta sai zama su ita take kwaikwayo lizalika saboda haka yajibu an tatanabbaha al ummu amama al aulad to wajibi ne uwa ta zama mai lura ta zama mai kula a gaba ga ƴaƴanta wajibi ne uwa ta zama mai kula ta zama mai lura gaba ga ƴaƴanta a koyaushe idan aka samu uwa ta gari aka samu uba na gari za ku ga zuriyar da izinin Allah ta fito nagartacciya amma idan aka samu akasi aka samu lalatacce daya ko aka samu dukan su lalatattu aka samu lalatacciyar uwa ko lalataccen uba ko aka samu da uwa da uba sun lalace to anan za a samu matsala saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a cikin alqur'ani yace wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbihi wal ladhi khabasa la yakhruju illa nakida Allah madaukakin sarki yana cewa wal baladu tayyib kasa nagaltacciyar kasa uba nagaltaccen uba uwa nagaltacciyar uwa yakhruju nabatuhu bi izni rabbihi yana fitar da tsiransa yana fitar da tsatsansa yana fitar da zuriyarsa nagaltacce ne gyararre da izinin Allah amma yace wal ladhi khabasa wanda ya lalace uban da ya lalace uwar da ta lalace la yakhruju illa nakida ba sa fitar da komai sai lalatacce wa halalle domin saboda abinda malamai suke cewa na daga cikin wato mataki na farko na tarbiya idan ka duba littafin tarbiyatul aulad wanda naga wasu da shi da na shigo na malam menene sunan shi Abdullahi Suleiman idan ka duba shi za ku ga cikin hanyoyin da ake samun zuriya ta gari za ku ga ya kawo cewa na farko a samu nagaltaccen uba a samu nagaltacciyar uwa saboda malam Abubakar Aljazairi a cikin littafin sa Hadal Habib lokacin da yake kawo tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake bada tarihin auren da aka yi tsakanin mahaifiyar annabi Amina da kuma mahaifinsa Abdullah ya kawo cewa inna salahatal usuli tantaqilu ila al-furu' yace idan aka sama wato jijiya tai kyau ta gyaru to zaka ga rassa ma sun yi kyau sun gyaru amma in jijiyar ta zama raunar zuci raunar jijiya ba karfi zaka ga me rassan ma ba za su yi karfi ba saboda me rassan sun jingina ne a jikin me a jikin jijiyar zaka in jijiyar ta yi karfi ta samu zama a cikin kasa sai ka ga sun kyau to shine malamai suke cewa abu na farko da ake so ke zama uwa ta gari shine ke din ki tambayi kanki ke din nagaltacciya ce yanzu kina so ki samu nagaltattun yaya kina so ki samu yaya na gari duk sanda kika ga wani da abin sha'awa ya rera Qur'ani ya karanta Al-Qur'ani yana fassara Qur'ani sai ki ji cewa ina ma a ce wannan din dana ne to abin tambayar anan ita ce wancan da kike ganin ya burge ki saboda yana rera Qur'ani yana karanta Qur'ani kina ganin ina ma a ce wannan din dana ne ki tambayi kanki hanyar da iyayensa suka bi suka daura shi akan wannan hanyar ke kin kama ma ƴaƴanki wannan hanyar ke kin kama wannan hanyar domin saboda ka'ida ce ta Allah da wanda yayi aiki nagari da wanda yayi mummunan aiki sakamakon su ba zai taba zama ɗaya ba babu yadda za a yi a samu uwa mai zaunar da ƴaƴanta ta sa musu karatun Alkur'ani ta sa musu tafsirin Malam Jafar ta sa musu karatun Malam Ahmad Tijjani Guruntum ta sa musu karatu su ji Qur'ani ya ratsa zukatansu da kuma uwa me sa tare ƴaƴanta su kalli Adogonja su kalli Hamisu Bureka su kalli Izzar su kalli Arewa 24 kuma a ce waɗancan tasawancin uwan ta samu ƴaƴa irin Malam Jafar wannan ma ta samu irin Malam Jafar ba zai taba yiwa ba saboda Allah ya ce am hasiballazina jtarahu sayyiati an naj'aluhum kallazina amanu wa amilu salihati sawa'an mahayahum wa matum sayace me sa'a mahayahumun Allah yace wai waɗanda suke munanan ayyuka suna tsammani annaj'alahum kallazina amanu wa amilu salihati musanya su zama daidai da waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari ya zama sawa'an mahayahum rayuwar su ta zama iri daya wa mamatuhum mutuwar su ma ta zama iri daya ba zai yi ba Allah yace in ma kina tunanin haka Allah yace sa'a ma yahkumun wannan hukuncin mummunan hukunci ne hukuncin yayi muni saboda haka duk sanda kika ga an samu sakamako mai kyau to an bi hanyar samun sakamako mai kyau ne an bi hanyar ne sai aka samu sakamako mai kyau babu yadda za a yi da nagartacciyar uwa da lalatacciyar uwa kuma sakamakon su ya zama iri daya ba zai taba yuwa ba yanzu da uwar da take kula da sallah da wacce ba ta kula da sallah ko kula kuka yi za ku ga yanayin kula da sallan ƴaƴan su daban-daban ne yau mu lura mu gani hatta kalmomi irin kalmomin da uwa take amfani da shi a cikin gida akan wannan kalmomin ƴaƴan ta suke tashi duk yaron da kuka ganshi a waje ya so da dama ya ɗebo wani katon ashar ya kutuntuma ashar ku je gida ku bincika za ku samu uwar ta saba zagin ubansa ta saba zagin uwarsa yana jin wannan kalmomin a bakinta ta iya yiwa daga wayewan gari zuwa faduwar rana ta zagi ubansa ya kai su cikin tarbi guda uku abu kadan ba a yi nisa ba an kutuntuma mar ba yi nisa ba an kutuntuma masa shi ma dole zai dauka nakan shisha maimaitawa yana daga cikin abin da yasa da yawan ƴaƴa suke lalacewa wallahi shine kalmomin da ke fita daga bakin iyayensu yanzu wata uwar in ta tashi zagin dan sai ta ce masa matsiyaci sai ta ce masa dan iska sai ta ce masa kaza wannan baki kike masa kullun nakan buga misali akwai wata huduba da babban limamin harami a Sheikh Abdulrahman As-Sudais ya taba yin wata huduba a Arfa yake ba da tarihin kansa yace lokacin da yake karami baya jin magana in ana neman mara jin magana kure iyaka to a same shi kullun jawo mu mahaifiyarsa da gima yake amma in aka kawo karansa wajen mahaifiyarsa ta kama shi ta yi masa fada ta buge shi ta ce Allah ya sa ka zama limamin duniya yana maganan ya fara kuka cewa ya zama limamin duniya lokacin mahaifiyarsa tana cikin kasa to yau inda kalmomin banza take fada akan sa fa ta yaje zama limamin duniya sai yau zaka ga dan wani yaron wallahi tun yana shan mama tun ana goyen sa a baya baki yake fara bin sa da ya dan yi mata fitsari a baya sai ta zage shi haka zai taso wannan zagin nan yana bin sa yana da tasiri kuma dan haka a matsayin ki na uwa ya kamata ki kame daga irin waɗannan abubuwa ki gane cewa lokacin da Allah ya azulta ki da ƴaƴa to ya kamata ki gane cewa wata jarabawa ce Allah ya baki ya kamata ki gane cewa Allah ya baki jarabawa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake fadi yace ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku anfusakum wa ahlikum nara Allah yace ku kare kawunanku ku kare iyalanku daga shiga wata wuta ta masifa wannan wutar Allah yace wa quduha an-nasu wal hijara makamashin wutan sune mutane da duwatsu to da Allah yace ku kare kanku ki kare kanki ki kare ƴaƴanki daga shiga wuta me Allah yake nufi ana nufin idan aka je kiyama aka ce ma yarki ta yi wuta kice ba za ta shiga ba haka ake nufi me yake nufi shine tun a duniya daura ƴaƴan akan hanyar da ba za su shiga wuta ba tun a duniya daura su kan hanyar da ba za su shiga wuta ba yawan lokacin zaka ga uwa tana iya zama ta gari ka ganta mutamassika mutahajjiba ga ta wato me riko da addini ko fita za su yi da ƴalta budurwa zaka ga uwar da hijabinta da niqabinta ta rufe jikinta kirif amma ƴar kuma fa zaka ganta da gele gadan bayanta a bude kiljinta a bude ta gama caba ado ita uwar tana ganin tunda ta riga ta rufe jikinta kamar tasha wallahi baki sha ba kina iya ki gama sallan ki gama nagaltan ki gama saka hijabin ki sanadiyar yarki tana fita ba da shigar musulunci ba hada ku duka akai kuta to yau yana daga cikin jarabawan da muka faduwa shine kamar yadda annabi ya faɗa a hadisin wanda yana cikin al-Bauna an-Nawawi hadisi na biyu da malaika jibril ya tambaye shi yace fa akhbilni ani sa'a yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il yace ba ni labarin tashin kiyama yace to ai wanda ake tambayan befi wanda ke tambayan sani ba ma'ana ni da kai dubban mu sani shi ra'ayi tashin kiyama ba kamar yadda Allah yace yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu daga tashin kiyama ba wanda ya san yau shi ra'ayi tashin kiyama sai yace fa akhbilni an amaratiha to tunda baka san yau shi za a yi tashin kiyama ba to ba ni labarin alamomin tashin kiyama abu na farko yace masa me antalidal amatu rabbataha shine wato baiwa ta haifi me ta haifi uwar gijiyanta to anan shine malamai suke cewa daga cikin ma'anan hadisin shine uwa za ta haifi ya amma ba ta san bata ma yar rai ba ta san ganin fushin ƴar taka za ta ga ƴar tana ba daidai ba amma saboda ƴar kar ta fusata da ita kar ta kimata magana sai kawai ta ba san sai a ci gaba da tafiya wannan a cikin iyaye idan kina neman shashasha su yuyuyu ya samu wannan uwar to kawai ki tsaya a wajen yanzu da Allah ba uwa ba ba ma ke da ke uwa ba yanzu kamar ni a ce in ga kani na yana abin da bai kamata ba wai in ce ba na son yi masa magana saboda kada ran shi ya baci ai ina jin in ana lissafin mahaukatan da za a kai su da wanau ya kamata a sani a ciki ballantana ke uwa ki haifi ƴar kina ganin ƴar za ta lalace wai ki ce wai kina jin tsoro wai ko ba ki son ki mata magana saboda kar ta yi fushi yanzu ke uwa idan ƴarki tana bata miki rai akan haƙƙinki tana yawan fusata ki tana yawan sa ki damuwa idan ta mutu akan haka wuta za ta tafi amma wane ne yace dan kin bata ma ƴarki rai za ki tafi wuta to ballantana kuma a hanyar tarbiya wannan ran ma in wuranta bai baci ba ƙarshe naki ran zai baci daga shi yasa malamai suke fadin cewa daga cikin siffofin uwa ta gari dole ta zama kawiya ta zama karfin uwa ma'ana ba wai uwa jibgegiya mai karfi ba ta zama mai karfin zuciya akan ƴaƴanta ta zama ta iya yin jan ido ma ƴaƴanta ta iya bata rai ta zama ta iya shan kunu akan ƴaƴanta lokacin da ta ga ƴaƴanta suna abin da bai kamata ba ta zama za ta iya tana da ƙarfin zuciyar da za ta taka duk wanda ya cancanci a taka a cikin ƴaƴanta maza ne ko mata to ta zama uwa kenan yau a ce kina uwa a ce a samu ƴarki budurwa tana tsoron kar ta yi wani abu mummuna a waje saboda tana tsoron za a iya faɗa miki to kin zama uwa kenan ba wai kin tusa mata tsoron ki ba a saboda ta san cewa in labari ya riskoki ba za ku kwashi da dadi ba. Amma wacce ma za ta yi a gaban uwar ina ga kuma a waje, wacce tana da freedom da za ta yi shedanancin ta a gaban uwar ina ga kuma a waje. Malamai suna cewa tarbiya na yaro yana da matakai guda uku. Na farko suka ce akwai marhala ta mula'aba, wato a marhala ta tufula na farko kenan, shine marhala da yaro yake jarirantaka. Wannan marhalan daga shekara, daga haihuwarsa misali zuwa shekara bakwai, ta wannan marhala ta yarintaka kenan, marhala ta jarirantaka kenan. To a wannan lokacin ne ake daura yaro akan me ake so ya zama, saboda lokacin da bai kai shekara bakwai ba har yanzu bai mallaki hankalin shi ba, har yanzu bai gane me ke amfanansa, me ke cutar da shi ba. To a lokacin ake daura shi akai, duk yaron da ya taso akan karatu, akan ilimi, akan nagarta a wannan shekarun yana da wahala ya lalace, yana da wahala ya lalace. To a wannan lokacin abinda ake bukata ga uwa shine ta zama tana mulahazan ƴaƴanta a wannan lokacin. Lokacin da ya kai shekara bakwai zuwa shekara goma sha hudu, to wannan shekarun ana kiransa da marhala ta mula'aba, lokacin da ake jawo shi jiki kenan, ana wasa da shi, ana nuna masa wato kauna da soyayya. To a lokacin ne zaki kara daura shi akan abin da ya taso akai. Amma yau yana daga cikin matsalan da dayawa iyaye mata suke samu, shine dayawan iyaye ba ma iyaye maza ba, fitaccanin iyaye maza, wancan dama su yan kasuwa ne su, amma uwa da take zaune a gida ma za ka samu bata da lokacin zama da ƴaƴanta. Iya aikinta a gida, gari ya waye, ta girka abin karyawa, a ci abin karyawa, ta gama ko wanki ko wanke-wanke, ta koma ta kwanta sai azhar, yanda ka san ashabul kahfi, ta yi ta bacci, ta yi ta bacci, an yi la'as, an yi azhar, ta ci abinci, ta sake komawa bacci, haka bacci bacci bacci. Yaro in ya matso kusa da ita, wata za ka samu tsakaninta da ƴaƴanta yanda ka san ba ita haife su ba sai hantara. Bari nan wajen, kar ka sake ina bacci kana tashi na, kaji ko? To karshe kuma fa sai da wani lokacin tunda kin ce in yana baccin kina bacci kada ya tashe shi, wani lokacin sai ki tashi daga baccin kuma ki ga abin da zai bata miki rai. Wani ma yana jin bayan gida ne, amma ta ce in yana bin tana bacci kada ya tashe ta, kuma ya yi bayan gida a wandonsa, kuma ta sa tsintsiyan kwakwa ta zuge shi. Wannan ba zalunci ba ne? Sannan lokacin da yake shekara goma sha hudu zuwa shekara ashirin, to wannan ana kiran shi da marhala na tadribi, shine lokacin da ake gwada yaro. A wannan shekara daga bakwai zuwa sha hudu shine manzo Allah ya ce muru abna'akum bis-salati wa hum abna'u sab'in. Lokacin da ƴaƴanku suka kai shekara bakwai, manzo Allah ya ce ku umalce su da sallah, ma'ana kar ɗanki ya wuce shekara bakwai baya sallah. Amma ai tun kafin ya kai shekara bakwai din ake me? Ake umultan shi da ya fara me? Da ya fara sallah. Sai ce wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashirin. Idan ɗa ya kai shekara goma baya sallah, manzo Allah ya ce to a sa bulala a zane shi. In dai har ya kai shekara goma baya sallah, to fa kun san cewa babu yadda za a yi daga shekara bakwai zuwa goma ya dauri akan sallah, sai in ya taso akan sallah tun kafin ya kai shekara bakwai. Abinda annabi ke nufi da hadisin shine kada da ya kai shekara bakwai baya sallah. To abin tambayan anan na farko, ke uwan kina kula da sallah akan lokaci? Kina kula da sallah akan lokaci? Tambayar farko kenan. Kafin a tambaye ki ƴaƴanki suna kula da sallah akan lokaci, ke a farko kina kula da sallah akan lokaci? saboda mu malamai sun ce faqidu shay'in la yu'tihi duk wanda baya bayi da abu baya iya bayarwa to ke baki da tarbiyan kula da sallah akan lokaci ya zaki dora yayi su kula da sallah akan lokaci ba zai yi ba lokacin da da zai same ki a matsayin ki na uwa tun karfe 10 na safe kina zaune kina wanki ko kina wanke wanke ki zo ki ce masa ya alula kai sallan azal tun 12 da rabi ko dai saura ke kuma yana ganin baki tashi kin je kin sallan ba sai hudu saura kwata gobe kuma zaki fada masa kuma yabi ba zai yi ba saboda me aiki shi yafi isar da sako sama da me sama da magana lokacin da kike kula da sallah da izinin Allah zaki ga ƴaƴanki ba sai kin ce su yi sallah ba zaki ga Allah ya taimake ki akai Malam Muhammad Aminu Shankidi Allah ya mishi rahama yake cewa yana daga cikin alamomin da a matsayin ki na uwa zaki gane cewa wannan dan da kike da shi zai amfani kansa har ya amfane ki amfani ƴan uwansa shine in kin ga yana kula da sallah to alaman cewa dan zai zama mai hankalin da zai moru ya mori kansa ke ki more shi ƴan uwansa ma su more shi amma yace duk dan da ya taso a wato sakaci da sallah Malam Muhammad Aminu Shankidi yace ki sa a ranki cewa wannan dan wallahi a dan iska zai dayi a matsiyaci zai mutu to shi yasa Malam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen yace duk matar da ka ganta ba ta kula da sallah duk wanda ganshi bai kula da sallah ce hususan mace ba ta kula da sallah yace to kar ma ka tambaya wai wani irin karshe za ta yi kowai ka zuba ido kaga irin mummunan karshen ta ka zuba ido kowai kaga ta wace mummunan hanya za ta mutu saboda ba ta kula da sallah dan haka kula da sallah a umunce shi dai kula da sallah akan lokaci kana dora shi akan tarbiyoyi na gari na daga cikin siffofin uwa ta gari na farko shine ita uwa ta gari tana zama mu'mina tana zama uwa mu'mina mai imani duk wani abin da zai raba ta da imanin ta ba ta zuwa ga wannan abin tana kokarin rike imanin ta to za ta zama uwa ta gari ta yarda in ta ga ta samu Allah ne in ta ga ta rasa Allah ne in ta ga rayuwa ta yi kyau daga Allah ne in ta ga rayuwa ta yi muni daga Allah ne ta gamsu ta yarda cewa idan tana zama da wata a wajen mijinta ta gamsu cewa duk sharrinta duk kaidinta ba wanda ya isa ya kare ta in ba Allah ba to tana da imani kenan to amma daga lokacin da aka ce ga uwa nan ga ƴaƴa nan a gabanta amma yau a ce mijinta ko zai karo aure ko ya karo sai ta ga cewa kai yafi kamata ta tashi tsaye wai tashi tsaye shine me ta shiga daji madadin tashi tsaye shine ta tashi cikin dare ta roki Allah amma tashi tsaye shine wai ta tura cikin daji saboda zalunci ya ce wai ta je wajen malam bayan kuma ta je wajen wani kasurgumin kafiri ne wani kasurgumin boka ta je neman me a bata maganin da za ta mallake miji ko a bata maganin da za ta haukatar da kishiya ko a bata maganin da za ta lalata kishiya ta daidaita mata rayuwarta wannan ba uwa bace ba ta dai haihu amma wannan kan ba uwa bace kuma da yawa abinda yake rudar mata masu zuwa wajen boka da yawa nace mata ne saboda da yawa kwastomomin su kenan mata sai kuma ƴan kasuwa sai jarabawan da Allah ya haɗa mu da su na ƴan siyasa da yawa abinda ke rudansu shi ne watakila za ta je wajen bokan amma da ta je sai ce to na san abin da ya kawo ki to menene mai gida zai kara aure eh tabbas akwai wata kyakkyawa fara doguwa akan tudu zai aure ta eh wallahi kuwa ya sani sai abin ya rude ta to wannan sokuwa ce abinda bata gane ba shine kowane mutum ai yana da karini cikin shedanu cikin aljanu a jikinsa shi kuma boka da suwa yake aiki da aljanu yake aiki so lokacin da kika je wajen aljanun dake wajen sa suna ganin aljanin shekarinin dake jikin ki sai su tambaye shi me ya kawo ki a cikin sauki sai ya fada musu baki sani ba shi kuma sai su fada wa boka shi kuma bokan sai ya fada ita kuma sai ta ce kai ni wallahi abinda mai ban mamaki da shi ina zuwa ya fada abinda ya kawo ni to wannan daƙiƙiya kenan amma kuma aikin bokan ma baya tasiri sai da izinin Allah yi duk wanda ya so duk wanda aka so a cutar da shi Allah ya ce wa ma hum bidallina bihi min ahadin illa bi iznillah sai da izinin Allah sai Allah ya ga dama sai ki je ki aikin boko ta je ta aikin bokancinta sai ya bari sihirin ya taba wanda aka yi masa shi kuma sai zama masa a matsayin jarabawa nawa ne aka je aka yi sihirin kuma kaikai ya koma kan mashekiya nawa aka yi duk da dai wasu sukan je su yi sihirin kuma a samu biyan bukata da aka uwa tana zama mai imani ne ba ta bin abinda zai raba ta da imaninta wani lokaci mun taba gayyatar wani malami ya zo yi mana muhadara ta mata wanda yana area nan Malam Aliyu Tango Baba Karimi a cikin muhadaran sai ke fadan wata kissan da ta dade tana kama zuciyata wata mata ce tana wajen mijinta ita daya sai mijinta ya kara aure da mijinta ya kara aure sai zama cikin jarabawan Allah dukan su biyu sai suka dauke ciki watan haihuwan su kuma sai ya zama daya wannan ta haihu da wasu yan kwanaki sati daya da wani abu sai wancan ma ta haihu sai zama yanzu ƴaƴan kansu zai zama daya kenan da haka lokacin da ƴaƴan suka fara girma shekara biyu uku sai ita wannan uwar gidan sai ta ga cewa duk kulawan da mijin yake ma danta yana yi ma dan wancan sai ta ga cewa kai bai kamata a ce ana haka ba saboda haka sai ta yi inda za ta yi ta je wajen boka ana zaune sai kawai aka ga ita wancan amaryan ta mutu babu wanda ya san me ya faru wancan amaryan ta mutu ba wanda ya san me ya faru to sai ya zama yanzu ƴaƴanta da ɗanta da ɗan wancan ita ce mai rainonsu sai ta ga cewa to ita fa gaskiya ba za ta iya ba sai zama ta sa karin tsana a kan ɗan wancan ɗin da ta kashe abinci sai wanda ya saura za a ba shi malam yake cewa har wani lokaci ma akan sa masa abinci a cikin po za ta sa masa abinci wata rana ana tsananin sanyi mai gidan ya dawo cikin dare sai ke tambayarta ina ƴaƴan sai ta ce ai suna can ta sa su a ɗakin su ta sa su a cikin gidan sauro ta lullube su suna bacci shi ke zan ya ci abincinsa ya kwanta ya kwanta bacci sai mafarki da matarsa da ta mutu tana ce masa yanzu kana raye ake wulakanta min da ana tozalta shi yanzu kai baka san ma halin da ɗana yake ciki ba sai da ya farka ya firgita ya farka sai yake tambayanta ina ɗana ta ce na gaya maka suna can suna kwanci shi ke nan addu'a ya sake komawa ya koma bacci sai sake mafarki da ita tana sake maimaita masa irin wancan maganar da ya farka yake tambayanta ina ɗana ina ɗana shi ce suna can suna bacci kwantar da hankalinka mana me kake daga hankalinka cikin dare me ya faru ya ce ba komai ya koma ya kwanta sai ga wancan matan tana ce masa to tunda ka kasa kula da ɗana to Allah ya dawo min da shi wajena ni zan ci gaba da kula da shi sai tashi ya je ya duba sai je ga dan ita wannan matan sai ya same shi a cikin gidan saunansa da bargon sai yana bacci ina din sai ya zagaya cikin gidan sai ya same shi a lungun bayan gida ana sanyi ya dunkule kansa ya mutu a haka ya dunkule kansa ya mutu ana tsananin sanyi Allah ya karbi rayuwarsa a haka da aka yi bincike sai aka gano cewa ga bokan da ya bata magani ta kashe uwa karshe ita ma haukacewa ta yi aka ta haukace yanzu me ai wata fa'ida aka samu anan ita ta kashe wancan ta kashe dan ita kuma ta haukace to wannan me ta tsina na a duniya me ta samu a duniya ba abin da ta samu a duniya babu abin da ta samu a duniya kuma karshe inda wancan din ta tafi ita ma kuma za ta je to da aka kina uwa ki zama uwa mai kokarin rike imani duk wani abin da ke kara karfin imani duk wani abin da ke kara imani ya zama kina rike da shi sannan uwa ta gari tana zama sabura tana zama mai juriya mai hakuri saboda tarbiya akwai wahala tarbiya tana da wahala tarbiya tana da wahala Dr. Jamil Muhammad Zinu a cikin littafin sa kaifan rabbi auladana yake cewa a zamanin da ake samun iyaye wajen tarbiya ake samun masu ginawa mutum dubu mai rusawa mutum daya an samu matsala balle wannan zamanin da mai ginawan ɗaya ne masu rusawan dubu ne saboda haka tarbiyya tana da wahala lokacin da ke kokarin ginawa wasu dubbanni kuma suna kokarin me suna kokarin rusawa malamai kuma suna cewa me kaifa yablughul bunyanu yawman tamamahu idha kunta tabnihi wa ghayruka yahdimu ta yaya za a wayi gari a ce yau ga gini ya tsayu lokacin da kake gina can da ka gama kuma wani yana rusawa yau masu rusawan suna da yawa ke uwa ce kina ginawa abokai suna rusawa kawaye suna rusawa wayar hannu tana rusawa ƴan unguwa suna rusawa hanyoyi daban-daban na rusa tarbiya ta haka dole sai kin zama mai hakuri ba wai tashi ɗaya bane kawai ɗanki zai zama nagartacce ba tashi ɗaya bane dole sai kin zama mai juriya sai kin zama mai hakuri ki tashi cikin dare ki hana idon ki bacci dan me kawai don ki addu'a ma ƴaƴanki Allah ya shirye su to amma tambaya a nan ita ce ke a matsayinki na uwa tsakaninki da Allah ki ba ma kanki amsa sau nawa kika taba tashi cikin dare tsakiyar dare kika yi addu'a ga ƴaƴana nan suna bacci Allah ka shirya musu sau nawa kina uwa to wata uwar ma ita bata ma shiru ma ta yi makanta addu'an shiruwan ba balle ta yi ma ƴaƴanta iya kuma abin da yake damunta kawai shikenan tana so kuma a wayi gari yau da ta ga wani nagaltacce ta ce kai ina ma ɗana ya zama haka ina ma ɗana ya zama haka da ina ma ne ake zama nagaltattu da ba ɗan shashe a duniya da ba ɗan sarar suka a duniya ku faɗa min wace uwa ce take jin daɗi daga ɗanta da adda yana sarar suka wace uwa ce take jin daɗi a ce an ga ɗanta a kwana yana shaye-shaye babu amma yaya ta iya za ki samu in kin bibiya ita ma a yanda ya taso daga wannan ina ma ɗin aka yi taso ba addu'a ba kaza babu addu'a da haka dole sai kin zama mai haƙuri wani lokacin ma za ki ga kamar kina addu'an kina yi kin yi ki ce kai har yanzu babu canji na saduda na fasa to kin samu matsala kin samu matsala ba a fasawa ba a sarewa shi sha'anin Allah ko ba ma maganar shiryon yaya ba ko bukata ce yake da ita a wajen Allah in ana addu'a Allah ba a sa masa lokaci ba gaggawa ba wai sa ma Allah lokaci ke wai daga yanzu zuwa shekara kaza dana ya gyaru ba ba haka ake yi ba wani dan ma ta iyewa ki ta addu'a wani dan ma wallahi sai bayan mutuwan ki Allah zai shirye shi amma dai ke kin yi iya bakin kokarin ki kin sauke naki dan haka uwa ta gali tana zama sabura sannan tana zama mukhlisa duk abinda za ta yi ma ƴaƴanta tana yi ne don Allah tana yin shi ne da ikhlasi saboda in ba don Allah kike ba aikin banza ne saboda malamai suna cewa ma kana lillahi yattasilu wa ma kana li ghayrillahi yanqati duk abinda aka yi don Allah to shine yake kaiwa ƙarshe duk abinda ba don Allah bane a hanya yake yankewa daka har ga Allah a ranki ki zama cewa kina so ƴaƴanki su gyaru ne don Allah kina so su zama nagaltattu ne saboda da ke da su ku tsira a gaban Allah saboda kar ki fada cikin kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama kar ki zama kin yi asara da ke da ƴaƴanku duk kun yi asara ranar alqiyama ya zama tsakaninki da Allah ne kike so ƴaƴanki su gyaru ke ma kuma ki zama nagaltacciya to idan kin yi don Allah to Allah zai taimake ki saboda hadisin farko a 40 nawawiya menene innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa Allah yana karban aiki ne gurgurdan niyya idan kika yi don Allah da ikhlasi to Allah baya taba wulakanta ki saboda Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala duk wanda yayi aiki na gari yayi imani Allah ya ce ba Allah baya taba lalata ayyukansa uwa ta gari tana zama amina tana zama amintacciya amintacciya tsakaninta da mijinta amintacciya tsakaninta da ƴaƴanta amintacciya tsakaninta da makwabta tsakaninta da ƴan uwanta da suke zaune tana zama amintacciya kar ya zama yau ga ki da ƴaƴa amma tsakaninki da uban su babu aminci ba za su taba daukan tarbiyyar da ke daura su akai ba suna ganin tsakaninki da makwabtanki ƴan uwanki da kuke zaune gida daya ko unguwa daya babu aminci to ba za su taba dauruwa akan tarbiyyar da ke daura su akai ba ana so ki zama amina ki zama amintacciya kina da amana domin kina da amana shi zai sa ki kokarin sauke amanan da Allah ya daura miki na tarbiyya uwa ta gari tana zama sadika tana zama mai gaskiya a lamuranta gaba daya ba ta zama maciyar amana ba ta zama maha'inciya ba ta zama makaryaciya na'am saboda suka ce ita uwan da take ƙarya mara gaskiya kenan al'ummul lati takzibu tafkidu misdaqiyatiha inda atfaliha wa abnahiha saboda suka ce uwan da ta zama makaryaciya mai ƙarya to tana rasa gaskiyarta a wajen ƴaƴanta idan kina so ƴaƴanki su zama masu gaskiya su zama nagartattu wallahi dole ne ke ma ki zama mai gaskiya dole ne ke ma ki zama nagartacciya yau idan aka ce kina so ki tara ƴaƴanki ki ce musu Allah bai san mai ƙarya dan wuta ne duk mai ƙarya Allah zai kona shi amma za su ga ga abin da ya faru idan baban su yazo kuma ki musanya masa ki fada masa da ba abin da ya faru ba kenan bayan ga abin da ya faru akan idon su ga kuma abin da mama tace kuma an jima kin ce mai ƙarya Allah zai kona shi to me a ciki tunda duk tare Allah zai kona ku to me a ciki ai su ba za su ji wani abu ba tunda in wutan ne ma yana dan ƙarami mama tana ƙarya shi ma yayi ƙarya to Allah ya kona shi ya kona mama sai me babu wani abu shi a wajen sa to amma lokacin da kika zama mai gaskiya komai naki gaskiya ne babu ƙarya ƴaƴanki ba za su taba zama su yi tunanin garan da mama ta yi ƙarya ba to a lokacin ne fa za ki iya ce ma ƴaƴanki mai ƙarya dan wuta ne kuma su fahimta daga ki zama sadika sannan ki zama adila mai adalci tsakanin ƴaƴan manzo Allah ya ce ittaqullaha wa'dilu fi auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku adalci tsakanin ƴaƴa shine a tarbiyyantar da su kowa gurgudan matsayin sa tarbiya dama dole ne kaida ce duk wacce take da yaya koda guda biyu ne dole ne ta fi san daya akan sauran ko mutun ne yake da mata biyu uku hudu Allah ma ya fada yace duk yadda mutun yayi kokarin ya daidaita soyayyar su a ransa ba zai taba ba Allah yace walan tastabiru an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu duk yadda ku yi wai ku hada wai ku yi adalci tsakanin wato ainifin ku yi adalci tsakanin matanku ku gyara soyayyar ta zama daidai ba za ku iya ba haka nan kuma ƴaƴa ma kina da ƴaƴa biyar kina da ƴaƴa bakwai akwai wanda kika fi so a kansu duka wannan haka ne kaida ce ko dukiya ce mutum yake da ita yana da motoci biyu dole ya fi son mota ɗaya akan ɗaya to haka ƴaƴan ma suke amma kuma ana so ki adalci tsakanin ƴaƴan adalci tsakanin ƴaƴan shine kuma yanda kika tsayu akan tarbiyyan wane sai ya zama nagari to wane ma ki tsayu akan tarbiyyan sa shima sai ya zama nagari ba adal ba wai duk a ce adalci bane shine wai duk abin da kika yi ma wane shima sai wane sai ki masa wannan ba shi bane adalci saboda me adalci shine kowa a yi masa mu'amala gwargwadon yanayin sa yanzu kina da ƴaƴa biyu ko uku sai wannan yayi kokari a makaranta ya ci na daya a qur'anin sa ya ci 100 a hadisin sa ya ci 100 a tawhidin sa ya ci 100 a kaza kazan sa ya ci 100 a lissafin sa ya ci a turancin sa ya ci duka ya hai sai ga cewa ga wannan shi kuma yayi na ƙarshe ko yayi na baya baya a aji yanzu wa'annan biyu wa za a yi makyauta a cikin su wanda yake kokari to kun ga ba za a zo a ce adalci bane tunda wannan kin sai masa keke wannan ma sai kin sai masa ba shine adalcin ba an fahimta saboda haka sai ya zama me an yi adalcin shine shi wannan a yi masa mu'amala gwargwadon yanayin sa yanzu wannan kin ga yana da kokari watakila ma a ce Allah ya baki dama kina da daman ki fitar da shi waje ya je Madina ko ya je Sudan ko ya je Saudiya ya yi karatu yana da kokari wannan kuma da yake dolo ne shi sai a ce to ki bar kudin sai kin samu kudin ki hada su duka biyu zai yi to sai a dauki shi wannan da yake da kokari sai a tura shi sai je karatun sa shi kuma wannan a cigaba da yi masa addu'a cigaba da tarin masa alif bil fataha aba'un bil fataha ba shi ma dai har yayi kokari in an samu dama shi ma sai a yi me shi ma sai a aika shi saboda haka na'am saboda haka uwa ta gari tana zama adila tana zama mai adalci a tsakanin ƴaƴanta da haka sannan abu na ƙarshe da dan kawo duk da abubuwan suna da yawa amma na ga kamar lokaci yayi uwa ta gari tana zama muhibbatul li auladiha tana nuna ƙauna ma ƴaƴanta tana nuna soyayya ma ƴaƴanta danki ya ji a ranki cewa ya ji a ransa cewa duk duniya ba mai son sa irin mahaifiyarsa kamar yadda dama hakikatan ba mai kaunan sa irin mahaifiyarsa ba mai kaunan shi irin mahaifiyarsa mafi girman wacce za ta iya nuna wa mutum kauna shine in ya girma ya yi aure matarsa ta nuna masa kauna amma kuma tana iya masa bore tana iya masa yaji tana iya cewa in kai dan halaka ne ka sake ni kana iya cewa in ba tsoro ba ka ce in tafi gidanmu duk za ta iya faɗa amma uwa fa ba za ta iya ba duk yadda ɗa yake cutar da uwa ba za ka taɓa samu yana da wahala ka samu uwar da za ta iya ce ma ɗanta ka bar inda nake amma uba fa nawa ne uba yake koran ɗansa daga gida nawa ake samu yanzu uba da ya ga ɗansa ya fara shaye-shaye ya fara lalacewa in ya gaba zai iya ba sai ya ce me ka bar min gidana kan na sake ganinka amma uwa fa ba za ta iya ba wallahi ni na san uban da ya kori ɗansa daga gida amma saboda tausayin uwa da safe ɗan zai zo unguwan ya ɓuya ta tura kannansa su ga inda yake su zo su karba masa abinci su kai masa ya ci abincin ya ba su kwanan su mayar ya tashi tafi damuwarsa tana zaune sai ta fara kuka me ya faru shine tana tunanin a ina danta ya kwana amma shi uban fa ya ce ka bar mun gida ya ce ka bar mun gida me ya ciki saboda watakila ma idan dan ya zama lalatacce watakil dan nan dakin ne ya lalace to ta iya yana da nagaltattu a can dakin da ɗaya ya lalace anan yana da nagaltattu bakwai a can to me ya ciki amma uwa in tana da yaya 99 in ɗaya ya lalace har in tana ganin 98 nan ba su yi me ba su ishe ta ba akwai saura da haka kuna uwa ta zama mai nuna kauna da tausayi da jin kai ma yayanta yayanki su gane cewa kina kaunan su sosai wannan shi zai sa in kin daura su akan tarbiya su dauro akai idan ma ba daidai bane dan yayi a bi uslubi mai kyau wajen a nuna masa ba daidai yayi ba idan ta kama ne za a hukunta shi a yi masa hukunci a hukunta shi amma kar ki sake danki gane cewa kina jin haushin sa kar ki sake danki gane cewa wai kin yi fushi da shi ko kin fusata da shi ko ba kiya san ganin shi ko baro inda nake to ba zai taba gane me ke so ki daura shi akai ba abubuwan da suke akan wannan maudu'in suna da yawa to amma saboda yanayin lokaci zan jaburki anan sai kuma wani lokaci in Allah ta'ala ya so ya hada mu sai kuma mu ƙara daura akan inda muka tsaya abinda muka fada daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada inda muka yi kusakurai Allah ya yafe mana waɗanda suke da yaya muna roƙon Allah ya sa albarka ma yayansu Allah ya ma yayansu albarka Allah ya rayar da su da yayansu cikin aminci waɗanda Allah ya jarabe su suna da yaya yayan sun dau hanyar lalacewa abin yana damun su ya ubangiji ka tausaya ma yayan ka tausaya ma iyayen ka tausaya ma al'umma Allah ka shirya musu yayansu Allah ka shirya musu yayansu waɗanda suke da yaya ƴan mata a gaban su fitinar wannan zamani Allah ka taimake su akan tarbiyyar su Allah ka taimake su akan tarbiyyar su duk wata fitina ta wannan zamani Allah ka kiyaye su kare su saboda wannan zamani na fitina ne duk wanda Allah ya bashi yaya musamman mata yaga yayi tarbiyyar ta kuma har ya aika ta gidan miji ba a samu matsala ba to sai ya zuba ruwa a ƙasa ya sha ya gode ma Allah muna roƙon Allah ya taimaki duk wanda Allah ya daura su akan wannan jarabawa Allah ka taimake su suna neman ma yayansu masu neman ma yayansu mazaje na gari Allah ka ba su mazaje masu tsoron Allah masu neman mata cikin maza Allah madaukakin sarki ka ba su mata masu tsoron Allah masu neman maza cikin mata ƴan mata da zaurawa Allah ka hada su da mazaje masu tsoron Allah Allah ka sa alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ka sa alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu waɗanda a mazajen su suke fama da yanayi na kunci suna ciyar da su da kyal da kyar Allah ka karfafe su Allah ka azulta su da halaliyan su Allah ka kare su daga cin haramun Allah ka kare mazaje daga ciyar da iyalansu daga haramun Allah ka kare mazaje daga ciyar da iyalansu daga haramun matan kuma Allah ka ba su ikon yi wa mazajen su biyayya Allah ka ba su ikon yi wa mazajen su biyayya fitinan da ake fama da shi mata da yawa ƴan mata zaurawa duka a ƙasa babu mazajen aure ya ubangiji duk mazajen da ke son karawa Allah ka yassare musu Allah ka saukake musu Allah ka ba su damar su na ji aminin yayi kasa ne eh ba ciwon kyamace na kyamace bane ba to sai ki taimake ta faru ku magance yayi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك امين امين
الله كدن يوا بيا cikin nimfi biyu zuwa uku a tare da akara makalla akwai malam Isa wanda kowa ya riga ya san shi a wannan makaranta ba bako bane za mu so dan rira mana wasu ayoyi daga cikin alqur'ani
eh to ba da
mu mun kafa hujja da ala bi zikrillahi tadwa'inul qulub ko
akwai wata tambayoyi da Allah kafin na akwai tambayoyi
ko to akwai tambayoyi na
assalamu alaikum wa rahmatullahi kafin nan idan akwai mai tambaya daya biyu sai a tambaya ba da ya amsa insha Allah tunda ana gane karatu a lokacin da ake tambaya
wa alaikum assalam na'am 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 ai 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 na'am ai ai yanzu abinda za a fara kamar yadda kika ce ana kokarin daura shi akan tarbiyya kai kokari ya gyaru idan an samu ya gyaru to ba kyale mahaifin za a yi a ce wai a share shi ba saboda duk yanda yaje mahaifinsa mahaifinsa ne saboda haka kokarin da za a yi shine a ga yaya za a yi a yardar da mahaifinsa abinda za a yi kokari shine a ga yaya za a yi mahaifinsa ya gane cewa dan san ya gyaru saboda zai alfahari da shi idan kuma an buga an tira dan ya gyaru mahaifin ya ki ganewa shikenan an fita haƙin sa Allah ya samu dace na'am
fa wata
wa alaikum assalam na'am ai na'am to game da abin da ya shafi kallace-kallace abin da ya fi dacewa ga yaro da yake tasowa shine a nisanta shi daga su gaba daya saboda abin da mutum yake kallo ko a fim ko waya ce mutum ya kalla yau ko wa'azi ne mutum ya kalla idan maganar ta taso a ransa hatta yanayin yanda malami da atin yana gani a idonsa saboda idonsa ya dauki hoton abin da haka lokacin da yayi kallace-kallace watakil yazo yana karatun alqur'ani shi din zai jefo masa tunanin abin da ya kalla dazu saboda haka yanzu abin da yake gani a idonsa shine mi abin da ya faru a fim kaza abin da ya faru a fim kaza abin da ya faru a fim kaza malami yana kokarin ya dora shi akan karatu karshe malam ya casa shi kuma mi abin da yake kallo a ransa shine kallace-kallace da haka abin da yafi shine a nisantar da shi gaba daya saboda mi idan aka ce da kadan to da kadan din ne kofa take buduwa sai kuma a afkacin abin da bai kamata ba Allah ya samu dace na'am shi ke nan ku malai sai ka wani karatu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم.
بسم الله wannan tashi mun kawai
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tuhamil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا